The Voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da juma'a, barkanmu kuma da asuba. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau juma'a 30 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran.
An kaddamar da ayyukan ceto a Jihar Florida da ambaliyar ruwa ta mamaye wasu yankunanta bayan guguwar Ian da ta ratsa jihar. Ukraine ta yi kira ga kamfanonin kasar da su ƙara tsaurara matakan kare rumbunan adana bayanan su na yanar gizo gabanin sabbin hare-haren da ake fargabar Russia za ta kai kasar. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta maida 'yan ƙasar Congo 6,000 da suka tsere wa rikici gidajensu na asali.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa tsoffin shugabannin mulkin soja a Najeriya sun buƙaci 'yan ƙasar da su ci gaba da haɗa kai domin ɗorewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya dunƙulalliya yayin da ƙasar ke cika shekaru 62 da samun 'yancin kai.
Haidar duniya ba inda ƙasa take zama yadda kowa ke so, tilas sai akwai wasu matsaloli da za a dinga samu.
Za kuma ku ji cewa shugabannin al'ummar Hausawa mazauna Lagos a Najeriya sun ja hankalin direbobi masu dakon kaya daga kudu zuwa arewa da su riƙa taka tsantsan don ganin ba su zama hanyar safarar muggan makamai zuwa arewacin ƙasar da ke fama da matsalar tsaro ba. Sannan kuma kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu ayyukan ceto na amfani da ayarin kwale-kwale wajen ratsa titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a Jihar Florida a nan Amurka. A kokarin da ake yi na ceto dubban mutanen da suka makale da waɗanda gidajensu suka ruguje bayan da guguwar Ian ta ratsa ta jihar wacce daga baya ta nausa a Jihar South Carolina. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa a nan Amurka ta yi hasashen guguwar ta Ian za ta sauka a jihar ta South Carolina a yau Juma'a ɗauke da ƙarfin da ya kai mataki na ɗaya. An dai fara fahimtar irin ɓarnar da guguwar ta yi ne kwana guda bayan da Ian, wacce na ɗaya daga cikin guguwa mafiya ƙarfi da Amurka ta taɓa gani, ta yi kace-kace da wasu yankunan jihar ta Florida. Guguwar ta haifar da ambaliyar ruwa a cikin gidaje tare da rusa wata gada wacce ta kai ga wani tsibiri. Ta kuma karya turakun wutar lantarki, lamarin da ya jefa gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan 2 cikin duhu. Rahotanni sun ce an tabbatar da mutuwar akalla mutum guda a jihar, yayin da wasu mutane 2 suka mutu a Cuba a lokacin da guguwar ta ratsa ta kasar a ranar Talata. Ukraine ta yi kira ga kamfanonin kasar da su ƙara tsaurara matakan kare rumbunan adana bayanansu na yanar gizo gabanin sabbin hare-haren da ake fargabar Russia za ta kai kasar. Hukumar ba da agajin gaggawa a fannin na'urori masu kwakwalwa a ƙasar ta Ukraine ta fitar da wasu sabbin ƙa'idoji a ranar Alhamis, inda ta yi gargaɗin cewa ƙwararrunta sun gano wata kafa da Russia za ta yi amfani da ita wajen yin kutse a fannin yanar gizon ƙasar. Gargaɗin har ila yau ya yi nuni da cewa kutsen da Russia ke shirin ƙaddamarwa ka iya haifar da tangarɗa a fannin sadarwa ko ya sauya saƙonnin da ake aikawa. Masu zanga-zanga a Iran sun yi amfani da tagoginsu da saman gidajensu wajen ci gaba da rera waƙoƙin nuna adawa da gwamnatin ƙasar a ranar Alhamis, amma babu wasu rahotanni da ke nuna sun fita kan tituna don yin zanga-zangar, yayin da hukumomi suka ɗauki munanan matakai don karya lagonsu. Babu wata alama da ke nuna cewa ko masu zanga-zangar a duk faɗin ƙasar sun fara janyewa a boran da suke yi na nuna fushinsu kan kisan Mahsa Amini, wata matashiya mai shekaru 22 wacce 'yan sandan Hizban ƙasar suka tsare bisa zargin take ta dokar saka hijabi, inda daga baya ta rasu a asibiti. Rasuwar Mahsa dai ta haifar da mummunar zanga-zanga a duk faɗin ƙasar ta Iran, inda mutane suka bazama kan tituna da nuna fushinsu. Kafafen yaɗa labaran Iran ba su mai da hankali wajen ɗauko rahoto kan zanga-zanga ba tun bayan da aka fara ta, kuma duba da cewa ba su ba da wani sabon rahoton ɓarkewar wata zanga-zanga ba, alama ce da ke nuna hukumomin kasar sun tsaurara matakai akan kafofin yada labaran kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana karshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A yayin da Najeriya ke cika shekaru 62 da samun yancin kai daga turawan kasar Burtaniya da suka yi ma kasar mulkin mallaka, tsofaffin shugabannin mulkin soja a kasar sun buƙaci 'yan Najeriya da su ci gaba da haɗa kai domin ɗorewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya dunƙulalliya. Tsofaffin shugabannin sun bayyana haka ne har ila yau yayin da ake shirin gudanar da zaɓe a baɗi. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
A ranar Asabar ɗin nan ne dai, 1 ga watan Oktoba, Najeriya ke cika shekaru 62 ɗin. Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida, ya ci duk da yake an ɗan ci gaba, amma da saura, saboda haka a ƙara haƙuri.
Haidu duniya ba inda ƙasa take zama yadda kowa ke so, tilo sai akwai wasu matsaloli da za a dinga samu ana shan wasu wahala da sauransu. Za mu ci gaba da ƙoƙari, Najeriya za ta ci gaba da ƙoƙari kamar wasu shekaran su dubu duk mulki, amma har yanzu ana fama. To kullun cikin fama za mu dinga har lokacin da Allah zai so mu kai daidai yadda muke so.
A wannan karon dai ranar yancin kan ta zo ne daidai da fara hada-hadar zaben baɗi. A saboda haka General Ibrahim Badamasi Babangidan ya ce yana fata za a yi siyasar cikin kwanciyar hankali.
Cewa a yi zaɓe cikin hankali na kuma fata mutane ba za su yarda a yi amfani da su ba su kawo tashin hankali.
Shi ma dai takwaransa tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Abdusalamu Abubakar ya yi tsokaci akan wannan rana ta 1 ga watan na Oktoba.
To alhamdulillah shekara 62 da muka samu mulkin kai Najeriya ba shakka ta ci gaba. Yanzu siyasa democracy yana yaduwa, matasa suna shiga siyasa, wanda wannan ya nuna lallai siyasa din nan da democracy yana samun zama a Najeriya.
General Abdusalamu Abubakar, wanda ke shugabantar cibiyar nan ta wanzar da zaman lafiya a Najeriya, ya yi ƙarin haske akan yarjejeniyar sanya hannu akan yakin neman zaɓe lafiya a tsakanin 'yan siyasar Najeriya.
To in ka lura siyasa ƙasashen da suke tasowa, muna siyasa kamar ana zuwa yaƙi. To ya kamata mu san siyasa ba yaƙi bane. Siyasa ana yin ta ne kowa yana da nashi ra'ayin. Muna roƙo in za a yi nemi zaɓe kada a yi zage-zage, kada a yi faɗace-faɗace.
Akan matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu ɓangarori na Najeriya kuwa, ga abinda General Abdusalam ke cewa.
Maganar tsaro sai a ce gwamnati ta yi kaza ta yi kaza. Abinda nake so jama'a su sani, tsaro fa kowa yana da rawan da zai iya takawa. Abin takaici shi ne halin yanzu nan za ka samu mutanen Najeriya a cikinmu su ne za su je su ba 'yan ta'adda bayani cewa masu aikin tsaro ga abinda suke da abinda suke.
A yanzu dai 'yan Najeriya musamman a yankin arewacin kasar na cike da fatar ganin an kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaron ta yadda jama'a za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
Wata takarda da ta nuna shaidar rasuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, wacce hukumar adana bayanai ta yankin Scotland ta fitar, ta nuna cewa tsufa ce ta yi sanadin mutuwar basarakiyar a ranar 8 ga watan Satumba. Sarauniya Elizabeth ta rasu ne da misalin ƙarfe 3:10 na yamma a cewar takardar shaidar mutuwar. Ta rasu tana da shekaru 96 a fadar Balmoral da ke yankin na Scotland. Fadar Buckingham ta sanar da rasuwarta da misalin ƙarfe 6:30 na yamma, inda aka nuna cewa Sarki Charles na uku da ya gaje ta da ƙanwarsa Gimbiya Anne su ne kadai a zagaye da ita a lokacin da ta rasu. Takaddar shaidar rasuwar sarauniyar ta samu sahalewar Dr. Douglas James Allen Glass, wacce babban magatakardan yankin Scotland Paul Lowe ya bada umarni. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce kusan 'yan ƙasar Congo 6,000 hukumar ta taimakawa suka koma gidajensu tun daga watan Disambar bara. Matakin na zuwa ne bayan da suka kwashe shekaru suna gudun hijira a Zambia. Aikin mayar da 'yan gudun hijirar wanda aka ba mutanen zaɓi in suna so ya gudana ne ƙarƙashin wata matsaya da aka cimma a 2006 tsakanin hukumar gwamnatin Zambia da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. 'Yan gudun hijirar sun tsere wa rikici ne mai nasaba da siyasa da ƙabilanci waɗanda suka ɓarke a kudu maso gabashin ƙasar, amma yanzu an maida su yankunan su na asali da ake kira Haut Katanga. Da yawa dai daga cikin yankunan ƙasar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na fama da rikici iri-iri.
A gaishe da Mahmud Lalo. A Najeriya har ila yau shugabannin al'ummar Hausawa mazauna Lagos sun ja hankalin direbobi masu da kwankaya daga kudu zuwa arewa da su rika taka tsantsan don ganin ba su zama hanyar safarar muggan makamai zuwa arewacin kasar da ke fama da matsalar tsaro ba. Gargadin ya biyo bayan kama wasu mutane uku da 'yan sanda suka yi a Lagos ne da tarin alburusai a wasu motocin bus waɗanda aka yi nufin kai su Katsina. Alhassan Bala ya haɗa mana wannan rahoton.
Galibin masu amfani da tashoshin motoci suna amfani da su ne don zuwa garuruwansu. Akasarin masu amfani da tashoshin motocin 'yan kasuwa ne da 'yan cirani. Sai dai a 'yan kwanakin da suka gabata ne aka kama wasu 'yan arewa na kokarin safarar alburusai zuwa jihar Katsina.
Bincike ya nuna cewa kan hanyar ta zuwa jihar Katsina ne mun samu damar kirga alburusai 2,825 waɗanda ake zargin su uku ne a hannunmu. Muna ci gaba da bincike mu san ina suka samo su kuma ina takamammai za su kai.
Ya zo ne a wannan lokaci da jihohin arewa da dama ke fama da matsalar tsaro. Kome shugabanni in arewa a wannan yanki na kudu maso yammacin Najeriya suke yi kan wannan batu musamman wajen kare faruwarsa a gaba.
Don haka nake kira ga ita hukuma ta fadada ayyukanta wajen wayar da kan mutane kuma su zama sun kara kusantar al'umma. Suna kiran su shugabanni ana zama da su domin a ba su damar bayyana abin da yake cikin su da abin da yake bakin su, domin waɗansu suna son ma zuwa wajen hukumar a tsare su a musu tambayar sauransu tsoro suke ji. Sannan kuma waɗansu ba su san hanyar da za su je su kai labarin ba, domin it's possible in ka samu ƙarfin ma'aikaci ka gaya masa ana yana shan naira ya gaya cewa gagawa nan mai kawo wani mutumi mai kauri bakin nan kawai fatunan ka ba sai describe nan ga zaka a cikin matsala.
Wannan ba shi ne karin farko da ake kama haramtattun abubuwa da ake ƙoƙarin safararsu zuwa wasu jihohin arewa daga Lagos ba. A baya-bayan nan an kama ƙwayoyi a ƙoƙarin safararsu zuwa arewa.
Akwai wanda suka je su ɗauko mota daga gareji wanda mun yi ƙoƙari mun yi hani a kan haka su kai ta wani waje inda za a je a yi lodi. A inda za a yi lodin nan babu yanda za a tantance abubuwan da suke cikin jakunkunan mutane ko kuma a kayan da aka zo aka loda din kansa. So mun yi hani a kan haka, muna kuma har gobe muna hani saboda hawa mota a cikin inda yake an keɓe inda aka halitta yana bari akwai jami'an tsaro a gurin na farin kaya wanda kai baka san su ba.
A yanda 'yan arewa ke gudanar da sana'o'i da dama a wannan yanki, akwai dai zargin halin ɓera da wasu ke yi musamman masu sana'ar gwangwan.
Muna da kungiya tamu wanda ya zama cewa namu ƴan gwango. Su waɗannan masu layi an ka kama su ya kamata a bincike su daga ina suke, waye sa su yin waɗannan abubuwan, waye shugabannin nasu, a nemo su a zo a zauna a san ko su waye su.
Hukumomi a Najeriya dai na kokawa kan ƙaruwar masu safarar makamai da miyagun ƙwayoyi daga kudanci zuwa arewacin ƙasar. Alhassan Bala daga Lagos a Najeriya.
A gaida Alhassan Bala da aiko mana da wannan rahoto. To masu sauraro yanzu sai ku gyara zama don sauraron shirin Manuniya.
Manuniya. Dana mu dai tirka-tirkar tikitin takatakar masarjantaren Najeriya ta sanata Adamu Alherin jihar Kebbi da kuma tsohon shugaban masu rinjayen majalisar dattijai sanata Yahaya Abdullahi na neman maida hannun agogo baya.
Sanata Muhammadu Adamu Alherin shi yayi nasara a nan Kebbi ta tsakiya, ita kuma Kebbi ta arewa Dr. Yahaya Abdullahi shi yayi nasara. Kuma shirye take ta yi kalubalanci wannan al'amarin tun daga kotun matakin farko har kotun koli.
Takara da Alherin bayan muka fara ba mun yi Allah ba mu nasara kan shi. Ko da shi ne dan takara zamu kai dashi. Bale ba shi bane ta zo muna alhaki na.
Game da maganar muzuran murje mata a harkar siyasar Najeriya kuwa matan ne yake cewa yanzu babu wani zabe da za su yi a Najeriya sai an kulle yarjejeniya.
A kwatanta mana idan aka samu zaben nan mai za a yi mana mu mata.
Irin wakilcin da mata suke da shi mai taka kara ya karya ba in ka kasa irin guduba da suke barwa wajen zaben shugabanni.
Ita kuwa uwar gidan gwamnan jihar Yobe cewa take halin haula'in da al'ummar ta suka shiga ne yasa ta kirkiro sabuwar gidauniya.
Wannan gidauniya da nayi ba wai kawai nayi bane don in yi wani abu. Abu ne da ni tunda na tashi ina da kuɗin inga nayi wa wani abu. Tunda na fara ban samu grant ko na naira daya.
Game da maganar Zube ban kwaliyar Zube hujjojin tattara tarin tilin urukuwa wani farfesa ne ke cewa ai babu wani dan takara a wannan karan da zai wa ƴan ƙasar nan fariya.
Siyasa za ta walwale. Tinubu kana son ka shigo arewa to kalle ko arewa. Atiku kana son ka shiga ƙasar yarwa ka je. Peter Obi kana son nan ka zo mana. Ba jama'a ne za su yi zabe ba.
Waɗannan faso mun muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na 85 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa al'umma yadda za a samu fahimta tsakanin masu zabe da waɗanda ake zaba maimakon a rinka wasan buya. Mai yiwa wasan buyan kuma na barin barar da tukunya da aka riga aka girka girkin da aka sauke cece ne mata taso cikin jam'iyyar PDP da ƴaƴan jam'iyyar da ake ganin su ƴan gida daya. Saboda bayan hukuncin karbe tikitin takatakar masarjantare Najeriya na sanata Adamu Alheru da kuma sanata Yahaya Abdullahi jihar Kebbi lauyan jam'iyyar PDP a jihar Kebbi barista Nura Bello ya ce akwai wani matsayi kuma daga bangaren jam'iyya.
Abinda nake so in faɗa ma duniya ta sani shine uwar jam'iyya ta ƙasa da ta jiha ta ba da umurni a rubuce a sake zaben share fagi a waɗannan mazakun. Kuma sanata Muhammadu Adamu Alheru shi yayi nasara a nan Kebbi ta tsakiya. Ita kuma Kebbi ta arewa Dr. Yahaya Abdullahi shi yayi nasara. Wannan shine zabin uwar jam'iyya ta ƙasa, shine kuma zabin uwar jam'iyya ta jiha. Don haka waɗannan mutanen guda biyu da na ambata uwar jam'iyya ta ƙasa da kuma ta jiha su ta sani a matsayin halattattun ƴan takararta na sanatoci a waɗannan mazabun. Kuma shirye take ta yi kalubalanci wannan al'amarin tun daga kotun matakin farko har kotun koli.
Tinima ka ji ɗaya daga cikin makusantan sanata Adamu Alherin da aka karɓe kujerar shi Honorable Sani Dodo na jam'iyyar PDP a jihar Kebbi na sanarwa da duniya cewa wannan kuma wani sabon salo ne irin na demokradiyya.
Ai ina ga maka duk dan PDP da a jihar Kebbi wanga abin ya ma kara yau kamar shi sanata Mallam Hankali sanata Muhammadu Adamu Alheru wannan abin kamar ya kara musu wani kwarjini ne da wannan ya nuna cewa kamar ana jin shakkun takarar su ko ana tsoron takarar da su ko ana tsoron abin nan gwagwagwa da su. To amma al'amari ne na kotu, saboda haka yanzu mu ma za mu sake komawa wata kotu ta gaba wadda a gaba wannan kotu insha Allah rabbi don mu a PDP nan mutane muka masu biyar doka da oda.
Shi kuwa mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Kebbi Honorable Isa Assalafi ya ce ai ko da ma sanata Alherin jam'iyyar PDP ta bari da masu sun saba ka da shi tun a baya.
To alhamdulillah dama ita siyasa abin kagada shine yaki dan yaudara. Mu ba ma jin tsoron yin takara da kowa domin takara da Alheru bayan muka fara ba mun yi Allah ya ba mu nasara kan shi daya mun kare Allah ya ba mu nasara kan shi. Wannan na uku ma da zamu yi al'amari hannun Ubangiji yake amma muna tabbacin insha Allah ko da shine dan takara zamu kai da shi. Bale ba shi bane ta zo muna alhaki na.
Tintini wasu ke ganin a harka irin ta shimfida shimfidar shiga siyasar mata dai an danne wa mata yanci a Najeriya. Sai dai sabuwar shugabar wata sabuwar kungiyar mata ta kokarin hada kai don ganin an samar da zaman lafiya a Najeriya. Hajiya Hauwa Hayatu Bagu ta ce matan Najeriya sun riga sun gano, saboda haka yanzu idan za su shiga harkar siyasa sai an kulle wata yarjejeniya.
To bambancin shine mu duk wanda zai takara zaben shugaban kasa muna neman ya zo ya zauna da mu idan har yana so ya ci zabe ko kuma idan har yana so yi abin kirki ya hada kai da mu kuma san mun zauna aka yi ta yajejeniya a kwatanta mana idan aka samu zaben nan me za a yi mana mu mata
to wannan tattaki da kuka ce za ku yi din nan ya zaki tara mata miliyan 5 a Najeriya nan
to ai hajiya na taba tara fiye da haka ma
mata nawa kike son ki hada a lokaci daya
mata miliyan 5 wadanda mun nan so mu same su a karkara da kuma wadanda karfin su ya kasa da shike aka zo registration ma wadanda ba su iya son fito bane nake aika musu da kudin moto su yi registration na katin zabe
shi ma shugaban hukumar nan ta wayar da kan al'umma a Najeriya Noah Dr. Garba Abari ya ce dole ne dai a baiwa mata goyen baya game da wannan sabuwar tafiya
in ka duba madafan gwamnati da yawa zaka gani irin wakilcin da mata suke da shi bai taka kara ya karya ba in ka kasa irin gudoba da suke barwa wajen zaben shugabanni wajen gina tattalin arzikin kasa wajen wanzar da zaman lafiya al'umma su ci gaba
doctor baka ganin kaman kun makara wajen yin wannan yunkuri domin a halin da ake ciki yanzu zabe na gabatowa kuma ba mata da yawa ne suke da daman su tsaya takara
ba a makara ba Hajiya Madina domin wannan taro namu na yau mu muna bada goyen baya ne a gwamnatance saboda haka gini ake yi bisa abin da aka riga aka asasa foundation din sa saboda haka ko da siyasa ko ba siyasa hukumar NY tana nan ko da akwai gwamnati ta zo ta tafi ita wannan hukuma tana nan
game da maganar kafa wata sabuwar gidauniya don tallafawa gajiyayyu a jihar Yobe da uwar gidan gwamnan jihar Yobe Hajiya Hafsat Kolerabuni ta ce ta kirkiro wannan sabuwar gidauniya ne da kyakkyawar aniya
a bangaren duka abin da muke so mai akwai abin da muke ce mishi word outreach na Maru Foundation wato muna so mu shiga cikin kauyuka shine muke ce word nan ne zaka taba yara da mata da kuma waɗanda suke bukata ba kawai a yi shi a sama ba me suke bukata a zauna da matan da yaran ta nan ne za a taimaka wanda kina ake cewa grassroots wannan gidauniya da nayi ba wai kawai nayi bane don in yi wani abu abu ne da ni tunda na tashi ina da kuɗin in ga nayi wa wani abu tunda na fara ban samu grant ko na naira daya da abinda Allah ya bani nake yi da shi ai wannan abun mun yi ne don mu samu aljanna to in kuma wuta zai kai mu ai ba shi da amfani
Hajiya akwai yara da yawa dake sansanin gudun hijira gidauniyar nan take akwai abin da za ta yi ne
to kaman faces ne kaman yanzu wanda muke so mu yi waɗanda suke cikin makaranta ne wannan gwamnati tana kokari akan abin da yanzu kika tambaya to wannan ni na wata gurin tallafin nawa ni ma abin da nake so in bayar kenan
shi kuwa tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya tare Najeriya Farfesa Usman Yusuf Gaya wa duniya yake cewa zaben shekarar 2023 fa babu wani dan siyasa da zai yi wa ƴan ƙasar nan kama kariya
siyasa arewa take mun yi siyasa siyasa wato ka zauna ka ji jama'a a lallashi jama'a a ga yadda za a shigo da su a yi aiki tare baka ga wannan wike ba yana ta surutun ta ji a ciko ya mai da martani ko ya ta fada ba haka siyasan mu ta gada ba
ya kace kanin al'aman siyasan nan tun da gashi nan kusan kowa ya dauki bangare
eh dama haka suke siyasa za ta walwale tunibu kana son ka shigo arewa to kalle ko arewa Atiku kana son ka shiga kasar yarwa ka je Peter Obi kana son nan ka zo mana ba jama'a ne za su yi zabe ba amma babu wani wanda zai ce mana a'a karku zabe wannan ka tuna kafin ai primaries wasu gwamnoni APC na arewa suka fito suka ce eh to za a maida mulki kudu kowane karfi suke da shi za su
wai adalci dai tunda an sha 8 a arewa
su sai ma jama'a adalci da aka ba su shekara 8 kuma ba dan Allah da Annabi suka yi ba lissafin su cewa su za a ba mataimakin shugaban kasa
iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu muzuran matsayi marafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun safiya domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 241 ne dukkanin masu rike da madafin ikon su yi sallama daga kan kujerin da Najeriya ke ta faman yi musu dawainiya kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Muhammad Nasir na jihar Sokoto da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryan da kan ji a cikin wannan shiri babu wata tawaya ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaishe da Isa Lawal Ikara masu sauraro da fatan yau makun ji dadin shirin manuniya na wannan mako yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a. Masha Allah, nasihar Juma'a kenan da aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labarai a takaice.
Masu ayyukan ceto na amfani da ayarin kwale-kwale wajen ratsa titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar Florida a nan Amurka. A kokarin da ake yi na ceto dubban mutanen da suka makale da waɗanda gidajensu suka ruguje. Bayan da guguwar iyan ta ratsa ta jihar, wacce daga baya ta nausa a jihar South Carolina, cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa a nan Amurka, ta yi hasashen guguwar ta iyan za ta sauka a jihar ta South Carolina a yau Juma'a dauke da karfin da ya kai mataki na ɗaya. An dai fara fahimtar irin ɓannar da guguwar ta yi ne kwana guda bayan da iyan, wacce na ɗaya daga cikin guguwa mafiya ƙarfi da Amurka ta taɓa gani, ta yi kace-kace da wasu yankunan jihar ta Florida. Ukraine ta yi kira ga kamfanonin ƙasar da su ƙara tsawara matakan kare rumbunan adana bayanansu na yanar gizo gabanin sabbin hare-haren da ake fargabar Russia za ta kai ƙasar. Hukumar ba da agajin gaggawa a fannin na'urori masu ƙwaƙwalwa a ƙasar ta Ukraine ta fitar da wasu sabbin ƙa'idoji a ranar Alhamis, inda ta yi gargaɗin cewa ƙwararrunta sun gano wata kafa da Russia za ta yi amfani da ita wajen yin kutse a fannin yanar gizon ƙasar.
To, masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni, da injiniyanmu na yau, ni Hanifa Kabir Isa, da na shirya na gabatar nake muku, fatan alheri, mu huta lafiya. Ma'assalam.